يا الله يا الله نهكا الله نكينا نرقى بروتكا تهتهيبا Kuja maha tambaya nikeda
Inke haka ke za a tura kudi a kai jahohi hannun gwamnati da ƴan siyasa ina tabbatar muku mutane da yawa ba za su samu wani abin kirki ba idan dai ba za su yi tsakani da Allah ba to wallahi ba a zuwa ko ina
Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya Matakin da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya dauka na rage radadin janye tallafin man fetur da ya jefa talakawan kasar cikin halin kakanika ya babbaya da kura kasancewa galibin waɗanda aka shirin domin su suna ganin biliyoyin da gwamnatin tarayya ta bayar zai kare tsakanin su da na kusa da su Batun da shirin domin iyali zai fara haska fitila kenan yau. Mun kuma gayyaci Hajiya Aya, Talatu Levi Barka Hassan uwar gida, uwa kuma ƴar fafatukar kare haƙƙoƙin mata da iyali. Sai kuma Hajiya Safiya Ahmadu Manu, ita ma uwar gida, uwa da kuma mai sharhi kan lamura. Na fara da neman sanin yadda Hajiya Aya ke ganin wannan matakin da gwamnatin tarayya ta dauka zuwa yanzu. Sai ta bayyana cewa
gaskiya magana gaskiya inda za a faɗa wannan abin da suka ɗauko ba bai yi ba kwata-kwata bai yi ba inda har aka ce za a tura kuɗi a kai jahohi hannun gwamnati da ƴan siyasa ina tabbatar muku mutane da yawa ba za su samu wani abin kirki ba inda har gwamnati za ta yi adalci tana son wannan tallafi ya je ga hannun jama'a a fara da ma'aikatan gwamnati a biya da rage da salari akan ma'aikata sannan kuma a bi kamar irin microfinance bank su a ba su bi su amfani da fatisi ɗinsu a je a bi entrepreneurs ƴan kasuwa su ma a yi amfani ɗinsu inda yawanci irin microfinance bank ɗin nan suna da members da yawa akwai ƴan kasuwa da yawa da suke rijista da su kwanaki idan aka bi su aka haɗa wannan aka ba su da kuma association na ƴan kasuwa su ma a involved ɗinsu Suka nomba tunsu da account tunsu da rate a tabbatar an sanya account individual yanzu kamar abin da muke gani a social media kuma physically ma da ido an kawo dan kofin shinkafa da dan kullun man gida wai an ce wannan shine palace tsakani da Allah mutum iyali masu ƴaƴa hudu da su kansu iyayen ni kofin shinkafa ɗaya ke musu mai kullun mai ke musu gaskiya tsakani ga Allah inda dai zai a shugaban kasa san da wannan bayanin gaskiya ai mai ƴan Najeriya adalci da mutane na cikin akuba da azaba dai ya tana kuma nan da kuma tun da akwai wannan biliyoyin kuɗi da aka tudo mai hukun a ba individual su kwashe daga cikin ƴan su su cinye ai mai talakan Najeriya adalci a san min da za a yi a raba kuɗin nan da direct daga hannun gwamnati zuwa talakan nan ina ga zai fi alfahari da an ba su wannan yadda muka ga an fara rabon palace din to kowa ma yi dare daga wannan palace din don wasu ma har ciwo ke ji garin neman koko da shinkafa ai ko palace da yi ba kuma yanzu aka yi da kasashe da suka ci gaba da su suke yin al'amarin su mu yanzu an nika yanzu na sirrawa nan da aka rabo palace kowa ya gani an da su kuka a ga ana da tura madan suna faruwa kasa akai ga Allah wannan abu da ne dauko cewa zai bada a jihohi a raba a kan da Allah ba wani dalilin da zai samu wannan palace ya canza magance tun da wuri ni gaskiya tsakani da Allah ina wani zai tallafin man ni dai bai yi ba kana yanke tallafin man fetur dai ba dai in za a yanke tallafin man fetur amma sai a dauki wasu matakai wanda za a tabbatar shi kanshi man fetur din ya wadata a ƙasa muna da refineries a Nigeria tun lokacin zamanin shugaba Buhari ya alƙawarin cewa zai gyara bai gyara ba to abinda aka baro bayan shekaru ana ta biya ba a zo a ce kawai farar ɗaya an janye shi abinda ya kamata da shi shugaba Bola Tinubu zai ma ƴan Najeriya adalci kamata ya tabbatar ko matakan man fetur ɗaya ce ya gyara in ya tabbatar ya gyara ta suna wannan aiki sannan sai a hankali ba ma farar ɗaya ba a ce wai kawai a tashi washe gari ake an zai da sallar sun man fetur a'a dama kasa ga wannan man fetur din aka dogara gare shi. An janye man fetur hanyoyin sufuri sun yi tsada. Abinci babu, tunda ko abincin ma ɗaukaci daga wannan yanki zuwa na yanki dole sai ta motoci ta hanyar sufuri ake yin shi. To an zo ta motar za ka shiga ma ta je daga wata unguwa zuwa ta unguwa, kuɗi sun koma sun ninka kashi uku. To inda tsakani ga Allah wannan janye man, tunda abin da suka kai Najeriya kaɗai yake amfana da shi a ƙasar nan. Kamata ya kai a ce an yi wannan man fetur bisa ga ra'ayina, a samu ko matatar fetur ɗaya a gyara a Najeriya. Tunda akwai ta Kaduna, akwai ta Port Harcourt, akwai ta Warri. Sai ko kwara ɗaya daga cikin sai tabbatar cewa cikin wata biyu zuwa uku ya gyara ta. Ana sarrafa manna a Najeriya ana saida shi a farashin gwamnati. To wannan sai a janye. Amma yanzu janye tallafin nan kawai da aka yi. Tsakani ga Allah an jefa 'yan ƙasa cikin wahala. Tun ba ta da kama talauci ma ai dama ta muna ji da talauci. Inzai da mamaye mutane gaba da baya. Akwai magidantar da iyali da kusan kashi 60 a Najeriya da ba su ma iya cin abinci sau uku a rana. Kuma duk dalilin a ƙuba wannan janye tallafin man fetur ne. Ai ko janye tallafin man fetur bai mamu rana ba. Ko da shi kaɗai ne za a ban ma talaka. Ya san ya ɗan ƙaru da wani abu a gwamnatin demokuraɗiyya da ake faɗi mamu. Tsakani ga Allah da an ƙaru. Amma janye shin nan kawai an sanya ta na kawo Najeriya cikin a ƙuba.
Idan kika lura kowace jiha duk da yake shugaban ƙasa ya ba da kuɗaɗen nan a dukkan jihohi bai ɗaya, in kika lura kowace jiha ta yi tsarinta yadda za ta raba wannan tallafi. Na ji a wata jiha za a bi mazaɓa-mazaɓa, za a bi ma'aikatan gwamnati, za a bi ƙungiyoyi, har akwai jihohin da na ji ma har da ƙungiyoyin 'yan jarida wai saboda kar su sa ido akan abin da ake rubawa. To ban san wannan ko zai zama toshiyan baki ne ko kuma zai zama kasansu ne, suna tunda dai su ma suna unguwa kuma suna da ma'aikata. To ban san ban fahimci dai ainihin abin da yasa ake so a yi haka ba. To amma a bisa ganinki a matsayinki na uwar gida ma'aikaciya, inda za a raba wannan tallafi da gwamnatin tarayya ta bayar, wani tsari ne kike gani idan da an bi zai amfani talakawa?
Gaskiya magana gaskiya, wannan kuɗi da aka ba su ta gwamnati mu gaskiya ba su ba. Inda ma aje siya ma ya gyara refinery da ya fiye matalakan Najeriya. Yanzu dai kuɗi an ba su biliyan 5 ko da yake an ce biliyan 2 ne suka fara ita gare ki. In kika lura yadda ake raba wannan taliyar tufu, ko abincin wuni ɗaya ga mata ne 'ya'ya biyu da mijinta zai isa ci. Yanzu nasarar ai ga shi ana nuna sun fara raba kofin shinkafa ɗaya da ɗan kullun man gyaɗa a leda. Tsakani ga Allah wannan ni zai ma talaka. Wannan ni inda da yadda za a yi shugaban ƙasa ya ji wannan magana ta ba, wannan palliative da ya ce zai bada kan da yi ma talakan Najeriya rana ba. Bai ma da wani amfani ga talaka. Ai ƴan siyasa muna tare da su, gwamnatin muna tare da su. In gaskiya ne ana son a ba talakan Najeriya da ma'aikata wannan palliative ɗin. Ma'aikata 70% da ma'aikatan gwamnati suna son ICPS, akwai test system da ake yi. A tura kuɗin ta nan wurin magani. Sannan kuma masu aiki ta gwamnati su ma ana jin salari, a biya ta salari channel ɗin su magani. Sannan wa'anda ba su aikin gwamnati da 'yan kasuwa, a bi ta Macro Finance Bank a raba musu. Amma in dai aka ce 'yan siyasa, 'yan siyasa Najeriya da muka sani za su raba wannan kuɗi. To daga 'ya'yansu sai 'yan uwansu, ko ma wasu 'yan siyasa ma sai in ka san wani babba a cikin 'yan siyasa. Shi ne za su gabata gaskiya tsakani ga Allah ba za a yi adalci ba. Mu kwanan shugaban ƙasa ma ya wuce wannan palliative ya sada wa matasan man Najeriya. Wannan man fetur ɗin ya wadata sai da kai ya samu sauƙin rayuwa. Amma yanzu a haka yadda ake, tsakani ga Allah kuma kan Najeriya na cikin al'ubar yunwa. Kuma duk inda yunwa take ba ta da amfani a duniya.
To Hajiya Safiya, a ganinki yanzu bisa ga waɗannan matakai da gwamnonin jihohi suka ɗauka na raba wannan kayan masarufi, ina kike gani ya kamata yi a gyara? Yaya ne gwamnonin da aka ba su wannan amana za su iya yin gyara bisa ga abin da kuke ji kuna gani a halin yanzu?
To ni dai yadda muke gani za su yi gyara shi ne su yi tsakani da Allah, in sun san tsakani da Allah. Domin magana ita ce idan dai ba za su yi tsakani da Allah ba, to wallahi ba a zuwa ko'ina.
Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako mai zuwa mu dora inda muka tsaya. Muna godiya ta musamman ga bakin namu Hajiya Ayata Latulebi Barka Hassan da kuma Hajiya Safiya Ahmadu Manu, sai kuma Dadi Balewa daidai da sautin shirin a madadin su duka alheri. Ki cewa Allah tabbatar mana da alherin sa.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya. Mata sune duniya, sune sarakan duniya. Ko